أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أراكم الله ما أوكسين سركي أتودى مكيدة كما إبادة مكيدة سلر أصباه أبنجدي الله ما أوكسين سركي يساء البركة كما الله يساء أشكل ميزان الحسنة من أراكم الله كيفين تنوليك كسنة na abin da ya shafi matsala na barayi da abin da ya shafi fitintunu na yankin Maiduguri har ma da abin da ya shafi wasu matsalolin da ba su kama da haka a ƙasar nan da sauran ƙasashen musulmai muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita kuma muna roƙon Allah zaben da za a yi nan gaba Allah ya ba mu mafita ta samun shugaba mutumin kirki wanda zai sanya adalci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mu kuma Allah ya ba mu ikon gyara halayen mu mu zama mutane na gari alhamdulillah Allah shi ikon sa da nasararsa sakamakon gayyata da jama'a na garin nan ƴan uwa ahlus sunnah aka yi wa Allah ya tabbatar da na samu dama zamu fara wannan darasi ina roƙon Allah ya sa ikhlasi a ciki abu na biyu kuma ina mika godiya ga dukkan bangarori na ƴan uwa da suke da hannu wajen zuwan nan da ni da su Allah ya sanya mu a cikin mizanul hasana na shiga gidan aljanna kuma ina roƙon Allah ya ji kan iyayenmu da sauran malaman mu waɗanda suka rasu kuma garin nan Allah ya masa albarka Allah ya ƙara kare mu da kariya irin wanda ya ba wa mutanen kirki a daidai wannan lokaci darasin da ya kamata mu yi shine zamu tattauna matsaloli ne akan addu'o'i darasi da zamu yi kuma cikin dare shine zamu tattauna matsaloli akan abin da ya shafi gundarin cututtuka da magunguna karkashin koyarwa ta Annabi Muhammad addu'o'in da zamu tattauna a yau suna munasaba da abu guda uku suna munasaba da irin fitintunin da muke fuskanta a ƙasar nan suna munasaba da asalin buƙatun da muke da shi a wajen Allah suna munasaba da rayuwa ta yau da gobe to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin dukkan abin da zamu faɗa dan mu mance duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya sanya ya tsinci kansa a wannan gida ta duniya ya san cewa tabbas Allah madaukakin sarki zai jarabe shi jarabawa ta hanyoyi da yawa sai dai amana ta ilimi shine duk lokacin da zaka faɗi magana shi ne sauraron ka ne karantarwa ko wanda ake karantarwa ana so ko yana buƙatar yin dalili tunda ƙa'ida na usulul fiqh abinda suka tafi akai shine kullu amrin la yumkin illa bi nassin aw tawqifan ma la nassu alayhi fa huwa bid'a illa an sahabin nabiy taqarrara zalika al-amr dun naqir duk wani abin da musulmi zai kawo ana buƙatar ya kawo in addini ne ya kawo nassi daga Allah ko daga Annabi Muhammad kuma suka ce ko da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da maganan da sahabbai ba su tare da shi to shi ba ma'asumi bane manzon Allah ne ma'asumi sai a ajiye a roƙa masa gafara an tambayi Ibn al-Qayyim al-Juzayni menene ilimi ta fuskar addini yace al-ilm qala Allah qala Rasul qala sahaba yace ilimi shine a ce Allah ya ce a ce manzon Allah ya ce yace ba ilimi bane a ce maka Allah da manzon Allah ka kawo fahimtar ka ba ilimi bane kuma fahimtar ka da aikin ka da karatun malamin ka yace karo da na annabi ko sahabi manzon Allah to hakika akwai littattafai da yawa da suka yi rubuce-rubuce akan addu'a wanda wasu daga cikin littattafan ma ƴan uwa suka mance da su kuma littafi ne wanda bai da tsada musamman littafin nan na addu'a min al-kitabi wa sunna wa ilayhi al-ilaj bil ruqa min kitabi wa sunna littafin nan qayyim jiddan ya tara abubuwa da yawa wanda bawa in yi amfani da su zai samu mafita kuma littafi fitacce da kullum muna karanta shi, wanda wasu daga cikin mu kuma suna karanta amma ba mu tadabburi, shine littafi na Hisnul Muslim, kuma littafi ne qayyim jiddan, da littafin al-Imam Shawkani, littafin Tuhfatuz Zakirina, littafi ne wanda ya kasance yana da matukar muhimmanci, wanda ya tattar abubuwa da yawa, kuma an samu Malam Nasiruddin Albani yayi tahqiqi da takrijin hadisan da suke ci, da kuma littafin Imam An-Nawawi Al-Azkar. To duk waɗannan littattafai muna buƙatar mu duba mu ga wasu daga cikin kalmomin da suka kawo wanda ya inganta daga Annabi Muhammad. Sai dai kalmomin ce duk mutumin da ya zo duniya Allah madaukakin sarki zai jarabe shi. Jarabawa kuma an jarabi waɗanda suka gabace mu. Wannan duniya kuma ta tara fitintunu da bala'o'i da musifu da ɗan adam zai ta tsintan kansa a ciki. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce ya gwada mana babu wanda yake kubuta ko yake tsallakawa yake tsallakewa daga wannan fitina, inji Annabi sai mumini. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace ajaban li amri almu'min inna amruhu kulluhu khairan wa laysa zalika li ahadin illa almu'min. Allah da mala'iku suna sha'awar rayuwar mumini. Me yasa Allah da mala'iku suke sha'awar rayuwarsa? Shine duk abin da ya same shi na alkhairi sai ya gode ma Allah, kuma ya san Allah ne ya bashi kuma lokacin sa ne. Duk abin da ya same shi na sharri sai ya nemi gafaran Allah da kuma neman Allah ya sassauta masa ko kuma Allah ya cire shi, kuma baya zargi ko tunanin wani ko wata suka masa. Wannan Allah yake to babu wanda yake daukan wannan siffa sai mu'mini. Hakika Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yace babu abin da yake saukar da bala'i da fitina da yawan rashin zaman lafiya ko mutuwar bazata kamar tsananin zunubi da saban Allah. A cikin nassin Qur'ani ma Allah yana mana ishara da cewa rashin samun ruwa saban Allah yana daga abin da ke sababarwa, kuma abin da yake kawo ruwa ma ai yawan istighfari, inda Allah ke fa qultu astaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara. Nan malamai da yawa suka ce yawan istighfari kadai in kun shiga fari Allah zai iya fitar muku. Sannan karkashin fasadi hadisi ya inganta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zina zinace tana daga cikin sababin da Allah yake kullo wa al'umma da cutar da za a kasa ganewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargadi sahabbai, Ibn al-Qayyim al-Juzi yace yana daga cikin fitina da bala'in da al'umma suke jefa kansu shine yawan fasadi da zaban Allah. A takaice babu abin da yake dauke fitina da bala'i da rashin zaman lafiya da talauci da shugabanni marasa adalci sai asalin kiyaye dokar Allah da yawan istighfari da kuma addu'o'in da suka dace da koyarwar Annabi Muhammad. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace addu'a tana maganin bala'in da ya sauka da kuma bala'in da bai sauka ba. Manzo Allah yake babu abin da yake kawar da kaddara ko bala'i sai addu'a. Jasa Ibn al-Arabi yake cewa duk mutumin da yake yawaita addu'a a cikin rayuwarsa ko da bala'i Allah ya kaddara za ta sauka a kansa, wannan bala'in da za ta sauka a kan mutum in addu'ar ka ya kai ga addu'a Allah zai iya hukunci kuma cikin kaddara irin tasa. Addu'ar da kake yi sai ta zo ta cafi bala'in, sai addu'ar da bala'in su yi ta fada, bala'i na so ya sauka addu'a ta sauke ta kama shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za su yi ta, Ibn Arabi ya ce haka za su yi ta ja su yi ta fada har sai Allah ya karɓar wannan mutumin tukunna bala'in ta sauka. Wannan shine fadan Annabi, addu'a tana maganin bala'in da ya sauka da wanda ma bai sauka ba. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne yawaita addu'a. Babu wani mutum cikin al'umma na da zai daga hannu inji Annabi sallallahu alaihi wasallama da nufin roƙon Allah ko gaya ma Allah wata bukata kafin ya sauke hannunsa, in dai babu saban Allah a cikin addu'an ko kuma babu kalmar da za ta raba zumunta Allah ya alƙawari ba zai sauke hannunsa ba ɗayan uku sai Allah ya biya masa. shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai yace addu'a ibada ne hadisi ne hasan cikin ibn majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace addu'a ibada ce har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'umma na waɗanda suka yi addu'a suka yi addu'a suka yi addu'a ranar kiyama ba a duniya ba a biya musu bukata ba to a ranar kiyama Allah zai gwada musu wani katan tarin girman lada na addu'an da suka yi tayi kuma ba a biya musu ba kuma ba su daina ba hasu ce ya Allah wannan fa sace wannan shine addu'o'in da kuka yi tayi kuma kuka yi hakuri da shi ba a biya muku a duniya ba ko ba ku daina ba manzo Allah yake da su ganshi tari guda wannan shine za a kankara zunubin su a sanya su a gidan aljanna har manzon Allah yace bawa a lokacin ma zai ce ina ma duk abin da ya roki Allah a baya a duniya Allah bai biya masa ba sai ranar kiyama shi yasa malamai suka ce addu'a tana kasuwa kashi uku akwai asalin addu'a wanda zakai a yanzu Allah ya amsa ma matsayinka a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yayi addu'a kafin ya sauke hannu a lokacin Allah ya biya wasu daga cikin mutanen kirki an samu wani magabaci cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka masa kazafi da sharri da cin mutunci a sababin wannan abin da aka masa ransa ya baci ya kai kara wajen Allah a lokacin Allah ya dauki mataki kamar Uwais al-Qarni kuturu ne ya kai ga cewa duk jikinsa yana zubar da ruwa na wanda a Hausar mu na Bauchi ina ga hadda birnin Gwari ma mun yi tarayya duka ai banza bakwai ne ko a birnin Gwari banza bakwai ne ai ko ha amma Bauchi kuma ai Hausa bakwai ne ha Allah ya sa mu dace to a takaice wanda ake ce masa Diwa amma a Sokoto za a ce haka maganan batsa ne ko to sai su ba mu uzuri mun yi amfani da lahaja irin na yankin mu ne mana wani abu na fita a jikin sa mara kyau a daidai wannan lokaci yana da uwa uwarsa yana kyautata mata ai dakatar da duk wani asalin personal activities na sai koma yana kula da uwarsa a wannan lokaci da yazo mutuwa ai da tazo mutuwa ta daga hannu ta ce ya Allah wannan da ya kyautata mun ya Allah ina roƙonka kar ka kashe shi Allah sai ka biya masa duk abin da yake nema a gidan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yace duk abin da Uwaisu ya roki Allah a lokacin in yace girgije ya sako mutun ya hauka man jirgi Allah zai biya masa manzo Allah ya ishara da shi yace wa sayyidina Umar idan Uwaisu ya zo ku je ku roke shi ya muku addu'a mana ku ce muku addu'a Allah na amsa addu'arsa Sayyidina Umar yace me matsayin sa manzo Allah annabi yace ya kyautata ma uwarsa da tazo mutuwa ta daga hannu ta masa addu'a kuma Allah ya amsa addu'a manzo Allah yace duk cutar da ke jikin sa sai da Allah ya warkar da cutar ya dawo baya da alaman taban kuturta bai wuce shatin kwabo ba nan yana nuna cewa hatta masu cutar HIV da hanta da diabetes da kowace cuta in kana da mahaifiya Allah ya baka rabin magani addu'ar mahaifiya karkashin wannan hadisi Allah yana amsawa bai wancan sahabi da aka masa ta'addanci na sharri da kazafi aka ce wai barawan gwamnati ne mutanen gari suka ce wai bai iya sallah ba sannan kuma suka masa sharrin da ya fi bata masa rai suka ce matsoraci ne ba ya iya zuwa yaƙi Sayyidina Umar yasa aka dawo da shi aka tura kwamiti an je an yi bincike an gama aka tabbatar da cewa ƙarya ne sai aka ce to a dinga bi masallatayya ana tsaga shi jama'a wannan shine amirul mu'mininan ku me kuka sani game da shi jama'a sai ba mu san komai ba sai alkhairi an zo ni masallaci an daga shi bayan an gidan da sallah ana tambaya a lokacin sai wani munafiki sai yace in ku kun ji tsoro mu ba za mu ji tsoro ba lalle barawan gwamnati ne yana satan kudin jama'a kuma bai iya sallah ba kuma matsoraci ne jama'a suka ce ƙarya kake yi da aka tabbatar da an kare ta wancan munafiki shi kuma sai ya ce to ka cuce ni ka zalunce ni nan ina son kafa mana hujja da cewa akwai mutanen da suka roki Allah a lokacin Allah ya biya musu mazala yake ittaqu da'watul mazlum shi yasa yanzu dan Najeriya ya kwantar da hankali duk tun daga kan kansila har zuwa shugaban kasa duk wanda ya cuce ka kace hasbunallahu wa ni'mal wakil da larabci da Hausa kace Allah ya isa wallahi Allah ya isa mu daina ganin yanzu suna jiniya suna yawo wallahi ka ba su shekara ɗaya ko shekara biyu ka ga yadda Allah zai jarabe su kuma wallahi muna da yaqini addu'o'in da muka yi a baya na zubar da jinin mu da aka yi a yankunan arewacin Najeriya irin sassan yankin Maiduguri da yankin Damaturu hatta yankunan da suke Zamfara da nan yankin birnin Gwale duk jinin da aka zubar nan mutumin kirki wanda bai ji ba bai gani ba aka zubar da jininsa wallahi Allah ba zai bari ba kuma mun kai ƙara muna tawassuli da wannan karatu ubangiji har malaman mu da aka yi ta kashewa Allah ka isar mana kuma ya Allah muna roƙonka yadda suka kashe mu suka kashe ɗan uwanmu Allah karka sa su bar duniya lafiya Allah sai ka jarabe su da mummunan wulakancin da yafi abin da suka mana hata ƴan uwanmu da aka yi ta musu yankan rago Allah mun kai ƙara Allah duk wanda yake da hannu Allah sai maganinsa wannan bawan Allah yace ka min sharri guda biyu guda uku ni kuma zan maka mummunan addu'a guda biyar ubangiji Allah ya hada ka da mummunan talauci Allah ya hada ka da makanta Allah ya hada ka da jaraban mata Allah ya hada ka kuma da yawan ƴaƴan da zaka kasa rike su Allah kuma ya jarabe ka da rashin hakuri wannan bawan Allah bai mutu ba duk sai da Allah ya jarabe shi na farko ya zama makaho na ƙarshe Allah ya baka tsawon rai na farko ya zama makaho na biyu Allah ya jarabe shi da tsananin talauci na uku ga yawan ƴaƴa na hudu gashi ya tsufa na biyar kuma ga musifa da jaraban mata ga kuma talauci ga makanta to a taƙaice addu'a akwai wanda zai roki Allah a yanzu Allah ya amsa masa akwai kuma wanda Allah yake kawar masa da bala'i ya fita zai tafi Kaduna Allah ya kaddara zai hatsari ya kare a kai shi asibitin kashi na Kano ya ci naira 500,000 ya roki Allah ya bashi miliyan ɗaya sai Allah ya kawar da wannan bala'in ya hana shi kuɗin to a ƙarƙashin wannan duk abin da muka tsinci kanmu sai mu gode ma Allah kuma mu roki Allah ya tabbatar da mu ƙarƙashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wanda zai kafa goshinsa a ƙasa ya roki Allah tsakaninsa da Allah babu hijabi a ƙarƙashin nan ne sayyidina abubakar ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzon Allah abubakar yana buƙatar addu'a gaya min wace addu'a ta dace da ni in roki Allah ya biya min buƙatata ta duniya da lahira wannan hadisi yana cikin istighfar guda shida da manzon Allah ya kawo cikin ingantattun hadisai kamar yadda ya zo cikin littafin al-Azkar na al-Imam an-Nawawi hadisi ne riwaya Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abubakar wannan addu'a malamai suka ce duk mutumin da yake so Allah ya amsa addu'arsa cikin sujada Allah ya biya masa buƙatarsa ta gidan duniya da lahira to yayi wannan kalma a lokacin da yake sujada wasu malaman ma suka ce ko ba a sujada ba ka roki Allah da wannan kalma Allah yana biya maka bukata kuma yana gafarta maka zunubi to yanzu muna magana akan sujada ya dace a roki Allah da wannan ko bai dace ba ya tabbata sai dai wajen addu'a a sujada malamai sun fasu kashi biyu kamar yadda manzo Allah ya ce addu'a fi sujud addu'a ake a cikin sujada bangaren masabar malikiya Allah ya musu rahama suna da fahimtar cewa duk wani addu'a da bawa zai in a cikin ibada ne to ya dace da addu'an irin addu'ar annabi Muhammad mana a samu dai manzon Allah ya karantar da wannan addu'a na biyu kuma sharadin addu'ar Imam Malik yana daga cikin tafsirarsa cewa duk addu'ar da za a roki Allah cikin ibada ta zanto an yi ta da harshen larabci wannan fahimta ce ta Imam Malik Allah ya masa rahama kuma dalilinsa shine duk wani abin da za ka roki Allah a cikin ibada to manzon Allah ya zo da makamancinsa kuma Malik yana da fahimtar cewa in bawa ya takaita da addu'ar manzon Allah to Allah yana iya biya wa mutum buƙatarsa wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba misali za mu duba cikin littafin Ibn Majah kaman bayani akan addu'an da ake yi na goben ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye matarsa ummi na Aisha ya ce ya Aisha da Allah zai dacar da ke daren Lailatul Qadri in za ki roki Allah me za ki roki Allah da shi ta ce allimni ya rasulallah ban da wani ilimi ya manzon Allah kai ka dace ka gaya min kalmar da zan roki Allah nan malamai suka ce yana gwada ladabi na neman ilimi daga magabatan da suka zauna da annabi sabanin mu almajirai da yanzu muke tare da malamai ko dalibai malami na cewa kaza zai ce eh kaza din to su ko sun sani sai su ce wallahi wa rasuluhu a'lam manzon Allah yana filin aikin hajji sai tambayi sahabbai suna tare da manzon Allah sun san me suka zo yi kuma sun san wace rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wace rana ne wannan muke ciki kuma a ina muke suka ce wallahi wa rasuluhu a'lam manzon Allah ya ce to waje kaza kuma kaza kaza har ya fada yace dukkan al'umman da suka taru a filin Arfa Allah madaukakin sarki zai ce wa mala'iku mala'ikuna ku shaida duk waɗannan bayin sun hadu dan neman yarda na ne to ku zama shaida duk wanda yake wajen nan na gafarta masa Allah ya gafarta mana to a takeice manzon Allah da ya tambaye ta sai ta ladabi na ilimi tace allimni ya rasulullah kai ka dace ka koya mun addu'an da zan yi manzon Allah manzon Allah sai ce to inda shi Allah zai datar da shi nan hikima ce irin ta annabi Muhammad a gefe Allah ya gafarta masa li yakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkar wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza manzo Allah sai ce to da shi Allah zai datar da shi abinda zai doki Allah shine zai ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalma ce mai sauki ba ta da tsayi amma manzo Allah yace duk wanda ya roki Allah da shi cikin daren lailatul qadr Allah zai dakatar da shi bukatar da ke da shi a duniya da lahira da abin da ke damun su a lokacin hikima kenan da falala irin ta annabi Muhammad yasa ibn al-qayyim al-juzeyy yace duk addu'ar manzon Allah ba ta da tsayi kuma ba ta da yawa yasa yace duk addu'ar da aka ce daga annabi duk tsayin ta adadin ta bai wuce 100 in ya wuce 100 kuma to ba ta annabi Muhammad bane to a lokacin Abubakar da ya tambaye annabi sai manzo Allah ya gaya masa wannan kalma nan malamai suka ce to duk wanda yake da wata bukata a cikin sujjadarsa idan ya roki Allah da wannan addu'ar da aka koyar da Abubakar Allah zai biya masa bukatarsa ta duniya da lahira addu'ar ita ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan addu'a ita ake so ka yawaita faɗa kuma ko ba cikin sallah ba ka roki Allah da wannan kalma Allah madaukakin sarki ya maka alƙawari zai gafarta maka kuma zai biya maka bukata kamar yadda na faɗa tana daga cikin istighfar al-imam Abu Dawud kamar yadda aka samu daga sahabin annabi Abu Huraira yace haƙiƙa yaji manzon Allah yana cewa babu wani bawa ko wasu al'umma daga cikin al'umma na annabi Muhammad da za su rike yawan istighfari face Allah ya gafarta musu zunubinsu kuma Allah ya fitar da su a cikin kunci da bala'in da suke kuma Allah ya kawo musu mafita ta hanyar da basu lafa ba ubangiji Allah ya gafarta mana manzo Allah ya fi kowa daraja a rana da wuni yana nema ma kansa gafara sama da su 70 a wani ruwaya bayan wannan ya kuma addu'a wanda ya kamata a ce duk musulmi ne da a wasu sunna ya dade da sanin wannan addu'a wannan addu'a za ta zama bangare guda biyu na da zanto bangare na rigakafi game da cutar da take shiga jikin dan adam duk wani ciwo da ka sani in kana kyamarsa ko ranka baya so Allah ya jarabe ka da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga addu'ar da ya baka ta rigakafi shi yasa Allah ya ji kan iyayenmu da ƴan uwanmu da suka rasu a sanadiyar Ebola an ce sun yi ta shan gishiri da ruwan zafi wannan ya zanto sanadin su ubangiji Allah ya gafarta musu to amma a takeice duk mutumin da yake ta'ammuli da addu'o'in sunnan manzon Allah akwai addu'ar da manzon Allah ya bayar wanda duk girman ciwo duk girman annoba in ka gane shi ko ka ji labari ka karanta wannan kalma manzo Allah yace Allah ya maka alƙawari har ka mutu Allah ba zai jarabe ka ba wannan ne doktor Mustafa Mutawalla mai littafin Abdul Badil abin da ya kawo na wuƙaya rigakafi yace daga cikin rigakafi mafi girma na in ka ga bala'in cuta a jikin mutum ka karanta har ka mutu Allah ba zai jarabe ka ba sai ka wannan addu'a sannan wannan addu'a ita ce mai littafin Hisnul Muslim ya kulla mata babu yasa du'aul mubtala addu'a ce ta bala'i ko fitina duk abin da ka gani kana cikin tafiya sai kaga mota ta yi hatsari kondem kana gani ka karanta wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam yace har ka mutu Allah ya alƙawari Allah ba zai jarabe ka da irin wannan hatsarin ko mutuwan ba
kana jin labarin cewa an fada ma wasu jama'a an musu ta'addanci da kisan gilla ko bom ya fashe da wani kana ji ka karanta Allah ya maka alƙawari har ka mutu irin wannan mutuwan da ta'addancin ba zai faru a kanka ba sai dai wannan addu'a kar a yi ta wata mata mun gama karatu ta ji an ce manzon Allah ya ce duk abin da ka ji ko ka gani ka karanta har ka mutu Allah ba zai jaraje ka ba sai ta ce ita ai sun dade da mijinta sun kai shekara kusan 30 da dore kuma ba ta abin da ta tsana a duniya kamar min kishiya to yanzu an ta ga wannan aka mata kishiya za ta yi karanta wannan addu'a take ce ai kishiya ba sharri bane kishiya ai alkhairi haka ne ai malamai da yawa sun kawo falala ma na zama da mata biyu ba mata ɗaya ba duk da dai ba su da aya da hadisi sai dai fahimta akwai ma masu ganin mai mata ɗaya da cuta 47 amma har yanzu muna jiran su kawo mana aya ko hadisi to da aka taƙaice malamai da yawa sun tafi duk abin da ka gani ko ka ji kaji labarin bom ya fashe kaji an ta'addanci mu wasu ko kaga wani abu abinda ake so ka faɗa shine ana so ka ce wannan addu'a ya kamata in na faɗa ku faɗa alhamdulillahi allazi afani mimmabtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila wannan addu'a duk abinda ka gani baka so ko kuma abinda ka ji labari in ka karanta wannan kalma to Allah madaukakin sarki ya maka alƙawari har ka mutu Allah ba zai jarabe ka da abinda ka ji ba ko ka gani wannan shine a lokacin da aka yi ta kururuwan Ebola muka yi ta cewa mutane wallahi babu abinda ya dace da dade yanzu kamar sunnan Annabi Muhammad yanzu ga addu'a a gidanka a cikin littafin sunan Muslim amma mutum ya mance ya je ya sha ruwan gishiri da ruwan zafi ya zama sanadin mutuwarsa Allah ya gafarta musu bayan nan sai addu'a na mutumin da ke bukata a wajen Allah mutane da yawa suna neman Allah ya biya musu bukatu ta hanyoyi da yawa hanya ta farko wani cuta yake da shi yana bukatan Allah ya amsa cikin addu'arsa Allah ya biya masa bukata wani kuma damuwa yake da shi ya hadu da talauci wani kuma Allah ya jarabe shi ba zaman lafiya tsakaninsa da iyalansa wani kuma shiriya yake nema Allah ya shirye masa da ƴaƴansa ala ayyi hal duk wata bukata da bawa yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu duk wanda ya karanta wannan kalma so 7 da safe ya karanta so 7 da yamma yi tawassuli da wannan kalmomi bisa karantarwar da manzon Allah ya bada adadin addu'ar da safe da yamma 7-7 ka nemi taimakon Allah da wannan kalma to manzon Allah ya ce Allah zai biya maka bukatar ka ta duniya da lahira da kuma abin da kake bukata a wannan lokacin ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma a ranar ka dace sallar asubahi tare da kai akai domin yana daga cikin mahimmanci mafi girma manzo Allah yace man salla subha fil jama'ati thumma qa'ada an yadhkura Allah ta'ala hatta tala ash-shams thumma yusalli rak'ataini kanat ka'ajruhu hajjatan wa umratan tammatan tamma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk musulmin da Allah ya datar da shi yayin sallar asubahi a cikin jama'a to wannan mutumi in yayin sallar asuba a cikin jama'a ya zauna a masallacin yana ambatan Allah ko wani kalman da Allah yake so har rana ya kullu a lokacin kuma ya tashi ya sallar nafila raka'a biyu Allah ya masa alƙawari zai bashi ladan aikin haji da umra cikakku inji annabi Muhammad ubangiji Allah ya sa mu na ciki yana daga cikin falalar sallar asubahi inji annabi manzo Allah yace man salla subha fil jama'ati fa huwa fi zimmatillah hatta yusbi duk mutumin da ya sallar asubahi a cikin jama'a Allah ya dauka alƙawarin zai shiga kariyarsa da kulansa yana hanan Allah tun daga safiya har faduwar rana sai sa ibn al-arabi yace duk mutumin da ya sallar asubahi tare da jama'a yace wallahi kar kai fada da shi
in kai fada da shi walakin albari sayaquza haqqahu wallahi in kai kai fada da min sallam asuba to Allah ya karba fadan yanzu da Allah kake fada shi sa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya tura aje a kashe wani bawan Allah mutumin kirki cikin magiya sahabban Annabi Muhammad sojan da ya tura aje ya kashe shi da sojan ya je sallama zai kashe shi sai ya ce ya bawan Allah an turo ni in kashe ka kai sallar asuba a cikin jama'a yace ai ne nayi limanci yace wallahi bazan iya taba ka ba yace da ina jin tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallar asuba a cikin jama'a yana cikin amanar Allah in nace zan kashe ka ko in yi fada da kai to ba da kai nake ba da Allah ne Hajjaj shi ya kashe shi malamai suka ce a ran da ya kashe wannan bawan Allah shi ma bai kwana a duniya ba shi yasa manzo Allah yace duk wanda ya dace da sallar asubahi yana da falala da yawa to a dace bayan sallar asubahin nan da kai kuma sai ka daga hannu kace wannan kalma ku ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wato Allah ya isar mun duk abinda kake nema a duniya Allah ya isar maka mana babu wanda ya cancanta ya biya maka wannan bukatar sai Allah waye shi shine wanda ya cancanta ba wanda ya dace a nemi taimakon sa a bauta masa da gaskiya sai shi kadai al-hayyu al-qayyum kuma tawakkaltu na dogara da shi wannan Allah me waye shi wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al-arshi mafi girma wannan kalma akwai tauhidi ko ba tauhidi shi yasa malamai suka ce kalmar tauhidi ita ce kalma ta sila ta kulla alaka ko kuma kwarangar da za ta yi sanadin da za ka je Allah ya amsa addu'arka ubangiji Allah ya amsa mana bayan nan sai cikin addu'o'in da manzon Allah ya ce ana so kullum mutum ya karanta bayan sallar asubahi da kuma yammaci wannan addu'a ita ce sayyidul istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da zai karanta wannan kalma da safiya kafin yammaci ya mutu to dan aljanna ne Allah ya sa mu nashi don kuma da yamma ne ka karanta kafin garin Allah ya waye ka mutu kai ma dan aljanna ne ita ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta qalabtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بالذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأنا أدعو من ذا الله يتي إنك كرن تافوتك كرن تادساتي كافن يمشي تك متتوتير الجنة الله يسام داتي إن دي يمك كرن تاكن غرم الله يواي كمتكوت متتير الجنة باينن سودداما ونذاك سامو ma'aikaci ne ko dan kasuwa ko mai wasu harkoki da babu bid'a babu shirka babu surkulle amma Allah ya jarabe shi da wani daga cikin jama'a azzalimi kullun zalitan su yake dunan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mu ba sai da ya baka kalma da duk abinda duk dan adam da yake ka maka barazana ta rayuwa amma ya zama barazanan fa akan kai kana kan gaskiya da duk lokacin da ka tunkare shi kaga alaman zai zalunce ka ko da lecturer ne a cikin jami'a akwai lecturerin da suke kawo barazana ma dalibai a bisa sababin kawai sun tsane su akwai ma'aikacin gwamnati da za a sa shi a gaba saboda ya rike addini wannan wata ƴar uwa ta gaya mu a Abuja take musulma ce ta kira ta wa kuma musulman da ya rubiya wai take gaya mata cewa wannan hijabi da suke yake sawa fa kin saba ma ka'ida na ba fa ka'idan aiki ba me yasa ki zage yau ba ni so in sake ganin ki a cikin hijabi wallahi ba suke ga mun kenan tace sai ta yi mamaki musulma ƴar uwarta take gaya mata haka to sai dai ba abun mamaki bane dan ta ce mijinta na baya arne ne ita ce musulma yanzu ne da kin aka lallaba ta je ta samu wani suke dan zama irin zamu iya cewa dai haka zama ne irin nasu to a takeice irin waɗannan waɗanda suke kawo maka barazana a kan addini ko ka ji mutum an matsa masa a cewa sai ya aske gemu bani man cewa muna cikin disco akwai wani wanda muka yi karatu tare da shi amma shi ya dan fi mu shekaru a lokacin to duk cikin mu shine gemu ya fito masa sai wata mala wata form mistress namu sai ta kira shi tace dole sai ya je ya aske gemu kuma shine president na MSS namu lokacin ah ba shi bane lokacin shi yana ba shi bane lokacin daga baya ne ya zama president na MSS a government da wata makaranta ana ce mata government secondary school wallahi ala malaman ma ko ta mutu ko tana da rai oho muna ce mata malama adabi ta matsa ta ce sai ya aske ikon Allah malamin da ya tsayin daka kuma ba za a aske gemu ba kuma yana nan yanzu haka a raye a cikin garin Bauchi kuma wani ikon Allah ya saba fahimta ta aqidar addini da shi da wannan dalibin sai malamin ya tsaye ce ba za a aske ba aka ce me dalili yace saboda gemu addini ne yanzu in an ce dan malamin sa yana da gemu sai ya aske yayi kamanceceniya da malamin sa to yanzu dalibin nan in ya shigo makaranta yana da mata malamin sa yana da mata fa ya zai sai a ce sake to kun ga Allah yana iya taimakon mutum akan gaskiya ko ta hanyar mutumin da baka tare da shi yasa muke fatan Allah zai kawo Najeriya mafita akan waɗannan mutane na Abuja insha Allah ko ta hanyar America da Ingila da Faransa mu dai fatan mu Allah ya ɗaukaka addini kuma Allah zai taimakon addini ko ta hannun mutumin da ba musulmi ba to wannan kalma duk wanda yake kokarin cutar da kai abin da ake so amma banda malaman primary da secondary su wannan zan ba su karanta ba domin malamin primary ba zai je makaranta akan lokaci ba in furin headmaster ya masa magana sai ce an tsambame shi to ba irin waɗannan ba kun san akwai su ko in kaji ana zagin principal ko headmaster musamman na higher islamic kaji an ce malami form master ko exam officer ya cika matsayi to wallahi yana matsawa a shiga aji akan lokaci to abinda ake so ka ce shine ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel to duk wanda yake kokarin cutar da kai ko ya ka maka barazana kalmar da ake so ka faɗa kenan kalma kusan ta ƙarshe shine duk abin da ya tsananta akan dan adam yau in harkar kasuwa ta tushe ma ka fita sai hamma kake yi da gumi da fifita gashi an ɗauke wuta ga ba ciniki ga zafin rana to wannan an ga ya haɗa dukkan rukunin da ya kamata ya samu damuwa malamai suka ce wannan kalma yake kamata ka karanta sai Allah ya sauƙaƙe maka wannan tsananin da kake ciki Allah ya kawo maka mafita wasu malaman suka ce ko da ɗalibi ne wanda ya kasance karatu yana wahalar da shi yana daga cikin jaraba wanda ɗalibai suke samu shine ka samu barazanar talauci ko kuma ya samu barazana na rayuwa sai ka ga rayuwa yau mutum tsanani akwai wanda muka yi karatu da shi a Sudan an ba mu labarinsa amma ya riga mu gamawa da dadewa an ce ya shiga jarabawan kuncin rayuwa da ya tashi tafiya kasan a mota ya tafi da ya tafi kasan sai da ya shekara bai samu admission ba da ya fara karatu sai da ya shekara biyar bai gama jami'an ba da ya gama jami'an kafin ya gama jami'an matarsa a gida ya bar mata da yaro saboda talauci ba abin da za a ci ga kunci da yake ciki ga wahala da yake ciki sai da aka sake masa matarsa yana gida amma da ya hakuri ya gama karatun da ya dawo yanzu Allah ya masa daukakan da a Najeriya in za a kira jihar a kira limamin jihar shi za a kira kuma alhamdulillah ahli sunna ne to shi tsanani in bawa ya shiga yi addu'a ko a lokacin Allah bai kawo maka mafita ba to a gaba sai Allah ya kawo maka mafitar da za ka zama ka ɗaukaka a duniya da lahira shi ne masu malamai suke gani ɗalibin da karatu ya tsananta akwai ɗaliban da suke haɗa rukunin da ya kamata ma a ce a kore su a makaranta na farko za ka samu yana cikin lalura akwai ɗalibin da ga ulcer ga typhoid ga carryover ga faɗa da malami ya haɗa rukuni ko bai haɗa ba na farko in ya shiga aji zai yi karatu sai ulcer sai tashi, in zai assignment kuma sai typhoid. Sannan kuma ga asalin matsala da yake fama na karewa matakansa, wani kuma da aka samu malaman ma bai shiri da su, duk wani a ce ibtila'i. To duk ɗalibin da ya shiga cikin wannan ga duk wanda malamai suka ce Mustafa Mutawalla yace shi yana da fahimtar wannan kalmar, in mace tana naƙuda wannan kalmar Allah yana taimaka mata ya sauƙaƙa mata. Kalmar da ake so duk lokacin da ka shiga tsananin shine ku ce Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Wannan kalma kace Allah in ka sauƙaƙe mun babu wanda yake tsananta mun, in ka tsananta mun babu wanda yake sauƙaƙa mun. To duk abin da ka shiga ciki na tsanani ko kunci kai tawassuli da wannan kalma, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kawo maka mafita. To sai dai wani ma daga cikin magabata mutanen kirki yace shi kuma yana da fahimtar za a hada da wasu addu'o'i dan ayi tawassuli da su akan kalmar sauƙin naƙuda. Yace la'akari da kalmomin suna alaka da tauhidi da kusantar da mai naƙudan da Allah. Yace yana da fahimtar in mace ta zo naƙuda akwai laduban da ya kamata a bi, shine a sama mata ruwan zamzam. Dalilinsa na cewa zamzam hadisin Annabi ma'u zamzama lima shuriba la. To yace ba mace ba, ko da a ce ɗalibi ne karatu yake tsananta a gabansa bai gane karatun, yana shiga aji sai ya ji hazo ya rufe idansa ko hajijiya ko ya ji bai gane karatu. Amma ku gane fa, rashin gane karatu fa a Najeriya fa akwai matsaloli guda biyu, akwai talauci fa akwai rashin nutsuwar lecturori. Kun ga lecturorin mu na Najeriya fa sai jama'a sai ka fita kasar waje kai karatu da ka san ɗaliban Najeriya suna shan wahala. Wai a Najeriya ne fa malami baya so ka gane course ɗinsa don ka ci jarabawarsa, ba ka bane? A Najeriya fa ake wannan abun. Wai za ka ga tsakanin malami da ɗalibi sai gaba da faɗa ba mu'amala mai kyau, sai a zai subance ka. Wai a Najeriya ne fa malami zai ce sai na ka da kai, kuma ya ka da kai ɗin, ba haka bane? To Allah ya mana maganinsu. Amma mu abin da muka ɗauka Hausawanmu da suke muguntan kada ɗalibai hasada ce, domin shi a garinsu shi kaɗai ne lecturer na English ko mathematics ko chemistry ko physics, saboda haka baya so a sake samun wani lecturer mai suna ko mai matsayi irin nasa. Kawai abin da muka ɗauka kenan. In kuma ba hasada ba to mugunta, mamugunci ko da masihirci wala yuflihu sahiru haisu, ba za su taɓa cin nasara ba. To ko da ɗalibi ne karatu ya yi kunci a tattare da shi ko rayuwa ya maka kunci, ita mace mai naƙuda aka ce in ta samu zanzan ɗin sai ta sa a gaba sai ta kalli gabar. Ɗaya daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Auf ibn Malik ya ce na tadda wani abokina ya sha zanzan sai na tambaye shi ina ka fito, ya ce na je shan zamzam ne a bi'ir zamzam rijiyar zamzam. Nan yana gwada maka sun je umra kenan ko suna aikin haji ko makamancin haka. Sai sahabin ya ce masa yaya ka sha zanzan, sai ya ce ai ne kawai na sha ta ne kamar shan ruwa. Sai ya ce ba haka bane, Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya ce zanzan duk abin da ka sha da niyyar ta Allah zai biya ma, ashe ta zama ibada ke. Ya ce to tana da ladabi tana da sharuɗa, in za a sha zanzan ana so mutum ya kalli alƙibla, in ya kalli alƙibla ana so ya kalli alƙibla ya ɗaga hannunsa ka karanta Fatiha ka ambaci sunan Allah ka yi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka faɗi buƙatanka, ya Allah zan sha wannan ruwa da niyyan ka biya min buƙata kaza, kuma ba a so ka yi numfashi, in kai bismillah ka sha so ɗaya sai ka sauke. Na biyu bismillah ya Allah zan sha da niyyan ka biya min buƙata kaza, so uku ake so ka shanye. Ambaton sunan Allah tare da fuskantar alƙibla da sha so uku tare da furta bukatar da ke damun mutum. To ita mace wanda take fama da naƙuda, abinda ake bukata idan ta zo ana so za ta ce, in ta zo za ta ce, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astajib, la ilaha illa Allahu al-azim al-halim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim, Allahumma rahmatika arju fala tasilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sha'ni kullah, la ilaha illa anta, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla, Allahu Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تاتي الله kai ne rayayye, kai ne dawwamme, cikin rahamarka nake neman agajinka. Lalle na ce da babu wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya sai ubangijin sama, ubangijin ƙasa, ubangijin al'arshi mai girma. Ya Allah ina kwadayin rahamarka a cikin halin naƙudan nan da nake ciki, ko kuma halin talaucin nan da nake ciki, ko kuma halin rashin gane karatun nan da nake ciki, ko kuma rashin lalurar nan da take damuna da nake ciki. Allah ina neman taimakonka. Allah karka barni cikin wannan lalura daidai da yadda bawa yake kifta ido. Ya Allah in ka sauƙaƙe min wannan wahala babu wanda yake tsananta min. Ya Allah in ka tsananta min ba wanda yake sauƙaƙa min. Allah 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 kai ne ubangijina. Allah Allah kai ne ubangijina, shine Allahu Allahu Rabbi. Allah Allah kai ne ubangijina, la ushrika bihi shay'a. Sanannan halin da nake ciki na rashin fitan da ko talauci ko kunci ko rashin gane karatu, ya Allah ba zai sanya in maka shirka ba. La ilaha illa anta, lalle Allah kai ka cancanta abauta maka a nemi taimakonka. Subhanaka Allah ka tsarkaka, inni kuntu minaz zalimin, lalle ni na zalunci kaina. Al-Imam al-Bukhari yace wannan kalma ta ƙarshe na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ismullahul a'zam, sunan Allah mai girma. In bawa ya kira Allah da shi yakan ji kuma ya amsa kuma ya biya bukata. Wannan ita ce kalmar da ɗaya daga cikin annabawan Allah, Allah ya jarabe shi a cikin kifi ya fada ciki yana karantawa sai Allah ya fitar da shi. Wannan kalma muke da yaƙinin irin kamen da ake yi ta fuskar 'yan sanda da sojoji a sassan wasu wurare na zalunci, aka jefa ka a sel baka ji ba baka gani ba, ka karanta wannan Allah zai fitar da kai. Kama abin da ya faru wancan satin Abuja, duk wanda ya karanta jaridun Najeriya irin su Daily Trust da Punch zai gani. Har ko jami'an tsaro suka kai samame wani anguwa yadda muka ji a labarai, suka kashe mutum 8 ko 5 a wani ruwaya, suka kama mutum 150 ko 180. An yi hira da wasu a rediyo mun ji. Ɗaya ya ce shi ya karanta computer engineering, ɗaya ya karanta mass comm, ɗaya kuma ya karanta information technology, dukkanin su graduate ne. Ɗaya ma ya ce he is a member civilian JTF Agoza, ya ce asalin suna refugee camp na Yola amai da gudawa ya shigo, a matsayinsu na 'yan Najeriya suka zo Abuja neman abin da za su ci, amma aka kai musu hari, aka kwace kayansu, aka dake su, aka kashe su. To irin wannan kame a kama ka bisa zalunci, abin da za ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amma karkai ne wani muna jiraba aka kama shi da sata an sa ina ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a, wani dan Somaliya ne amma duk da haka sai da suka kore shi. Amma ai laifin sa ne ko? Allah ya kiyaye. To idan ta karanta tace Allah ta gama wannan addu'a, akwai tauhidi a ciki ko babu? To wannan kalmar tauhidin shine alaka tsakanin ta da Ubangiji sai Allah ya kawo mata. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa inna Allaha ghalibun qad 'ala Allah li kulli shay'in. to take ce duk hanyar da aka bi ta hanyar shari'a da sunnar manzon Allah shi yasa manzon Allah cikin sunna yake gwada mana babin tauhidi da komawa ga Allah da al'umman nan zamu koma ga Allah da tauhidi da ikhlasi wajen ayyukanmu Allah a shirye yake azarta mu kamar yadda Allah ya azarta tsuntsu tsuntsu yana da shago yana da so yana da office Allah ya sa mu dace to bayan nan sai addu'a na matafiya idan mutum ya tashi daga birnin Gwari zai tafi Funtuwa menene mafi shaharar abinda aka fi tsoro ha to duk wani abinda zai cuce ka na jama'a akan hanya mutum aljini ai an samu ma a Najeriya yanzu akwai masu sa kayan sojoji su tsara mutane su yanka haka ne wato dai la haula wala quwwata illa billah Allah kiyaye ni wallahi kasan nan Allah ya kara kare ni to duk abin da zai cuce ka akan hanya ga abin da manzo Allah ya ka maka mafuta yana daga cikin littafin Dr. Hamid Ismail Khalid ya rubuta littafi Adabus Safar laduba na tafiya malamin suka ce da zamu dinga kiyaye ladubar tafiya duk abin da zai zo mana a hanya Allah yana sokakawa jama'a addu'a mu almajirai mabiya sunnan annabi Muhammad waɗannan hadisai da muke karanta da addu'o'i idan mu ba mu sami yaqini da imani ba to wallahi babu wanda ya dace ya sami yaqini da imani akan addu'a kamar dalibin da yake karatu yake karantarwa inda nake so in tabbatar muku da ƙarfin addu'ar annabi Muhammad na taso daga Bauchi zan shiga Kaduna ina cikin tafiya ban Ankara ba wallahi da ni da motan JTF na sojoji muka yi karo gaba da gaba motan sojojin nan yayi kwandin mota ta tayi kwandin in kaga mota ta ba za ka ce mutum ya fita daga ciki ba in kaga motan sojojin nan ba za ka ce mutum ya fita daga ciki ba amma Allah shi rahamarsa da ikonsa sojojin nan cikin su babu mutumin da ya mutu abin da ya ƙara burge ni da sha'awa lokacin da na fito daga cikin mota zan je ɗauke su direba musulmi ne dukkanin su musulmi mutum ɗaya ne ba musulmi ba kafin su abinda suke faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah shi asalin ofisar da yake jan motar kalmar sa shine na kiyaye na san yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zuwa kansu shi yana cikin hankali yace malam me haka me faru yace haka Allah ya kaddara yace gaskiya ka faɗa wallahi to inda Allah ya tashi jaraba na a tafiyar da muke yi muka yi karo da su su suka ji ciwo ni ban ji ciwo ba za a iya bude mota a ce boko haram ne sannan za a iya cewa inda ko su a bayan su za a iya bude mota a ce hari zan kai musu to amma nan ina son gwada muku addu'an da muke yi wa kanmu ko wasu suke mana yana daga cikin abinda muke zaton Allah yana amsawa shi yasa bala'i din zai zo da yawa sai Allah ya sauƙaƙa kuma cikin ikon Allah da nasararsa har muka gama mu'amala da sojojin nan muka shiga kotu da su wallahi babu cin mutunci ko wulaƙanci ko bakar magana tsakanina da su saɓanin yadda da muke tunani nakan gaisa da waɗanda suka ji ciwon tsakanina da su sai dai addu'a ɗaya daga cikinsu an ce yana angu biyu suna angon shanu sojojin sama ne kwanwa ne na JTF abin da yake ce mu malam abin da ya faru ba yin ka bane yin Allah ne kuma ubangiji Allah ya kare ka daga dukkan sharrin fitintunu na wannan rikicin da ake na kotu shi ne yana gwada mana in muka koma ga Allah Allah zai kawo mana mafita to nan ina so in kafa mana hujja da wannan addu'a ladabin tafiya na farko shine kai alwala an zaka bar gidanka sannan in ka shiga cikin hali a lokacin da zaka yi tafiya kai addu'a duk halin da ka shiga ciki sai Allah ya jefa wasu daga cikin ƴan uwa sun kawo maka dauki a cikin halin da nake ciki lokacin da muka yi hatsarin nan ƴan uwa da yawa sun kawo dauki daga cikin Kaduna har ma daga nan birnin Gwari addu'o'i na ƴan uwa na alkhairi ya ce sai Allah ya saka muku da alkhairi cikin Kaduna ba zan mance da malamai da suke ta kokari ba da ƴan uwa Allah ya saka musu da alkhairi to muhalli shayi da nake so in gaya mana shine duk lokacin da za ka yi tafiya in ka bi ladabin addu'an da manzon Allah da ladabin tafiya duk abin da zai same ka Allah zai sauƙaƙa maka ladabi na farko shine kai alwala a cikin gidan naka sai kai alwala in kai alwala mutane ina jin warin kaurin roba fa ha ba cikin nan bane sai idan kai alwala kai na sula na kawai biyu sai ka daga hannu yana daga cikin ladabin tafiya da maka yalwa ya Allah bawanka zai tafiya ina neman taimakonka na biyun ka zo fita daga gidanka ana so ka fita da cewa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah Abu Darda yace na karanta wannan kalma a yayin da zan tafi kasuwa sai na bar gidana sai labari ya isar mun akwai gobara mana ka je ka cire iyalanka yace ba inda zan je addu'ar manzon Allah za ta bi ni gidana Allah ba zai da wani abu ya taba gidana ba ma'ana nan yana gwada maka in ka fita da addu'a duk abin da zai bi ka ko abin da ke gidanka Allah zai kula da shi haka dai daga cikin sahabbai yace na kwana a ɗakin ƴar uwata Maimuna da manzon Allah zai tafi sallar asuba sai yana cewa mai bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah amma kafin ka fita a gidanka bayan kai nafila ka gaya ma Allah ana so ka tara iyalanka matanka da ƴaƴanka sai ka hada su baiwar Allah wance da wance zan yi tafiya to da kan akwai sabani tsakanina da ke Allah yana cewa allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal qazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin to da kan Allah ina so in akwai wani sabani ne ya ke juna nan biyu kuma sai ka tara ƴaƴanka sai ka ce wane da wane kai ne babba ka kula da kannanka ubangiji Allah ya muku albarka kuma ku mun addu'a domin in za a yi tafiya ana buƙatar abu biyu waɗanda suke gida akwai kalmar da manzo Allah yake su gaya ma wani sahabi ya je ya samu manzo Allah yace ya rasulullah zan yi tafiya ina so a ban guzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zawwadakallahu taqwa Allah ya sa guzurin tafiyanka ya zama tsoron Allah. Zidni ya Rasulullah. Manzo Allah ina buƙatar ƙari, Annabi ya sake ƙara masa. Ashe wannan yana gwadawa wanda zai yi tafiya a gidansa yana buƙatar addu'a daga iyalansa. Na biyu. In ka zo hawa abin hawa bayan an maka kayi nafila ka sulhunta da iyalanka sun maka addu'a kai addu'a fita daga gida in ka zo hawa ga hawa sai ka ce ne bismillah walhamdulillah subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahu akbar allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta wannan kalma akan abin hawa a lokacin da ya hau ya daidaitu Allah ya gafarta masa zunubinsa in kuma kana tafiya kai hatsari aka samu mutuwa in ka mutu to kai dan aljanna ne in kuma akwai mummunan jin ciwo Allah zai takaita daga karaya ya zama gurdewa sai sahabbai suka ce sahabin manzon Allah sai na liyo me yasa an ka hau abin hawa kake dariya sai ce yadda kuka ga nayi haka daga manzon Allah yayi manzon Allah in ya zo hawa abin hawa ya hau sai ya murmushi an tambayi annabi me hikimar murmushi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk lokacin da bawa ya hau abin hawa in ya karanta wannan kalma Allah yana gafarta masa jin dadin gafarar da Allah ya yi wa al'umman annabi shi yasa manzo Allah yake murmushi to daga nan ka hau abin hawa ka fara hanyar tafiya kana tafiya kana tafiya yanzu daga birnin Gwari in za ka ci Kaduna daga ina ne an fita daga birnin Gwari an fara kama hanyar tafiya daga wancan sunday school din an fita daga birnin Gwari kenan ha daga ina kenan daga farm center ko to daga farm center ai ka bar gari kenan ko to daga lokacin da abin da ya kamata ka dinga faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya maka alƙawari duk abin da yake hanya wanda zai cutar da kai Allah madaukakin sarki zai kare ka ku ce Allahumma kfini him bima shi'ita wannan kalma ita ake so kai yau ta faɗa Allahumma kfini him bima shi'ita Allahumma kfini him bima shi'ita duk wani abin da zai cutar da kai Allah madaukakin sarki zai baka kariya sai kana mance duk da wannan kuma an kazo gangara akwai subhanallah akwai kuma Allahu akbar to sai addu'a kusan ta ƙarshe shine mutumin da yake bin bashi duk mutumin da yake bin bashi ba a san yayi daba ko fada ko zagi ko ashar in kana so Allah ya bata maka kudin ka a hannun wani ga abin da ake so ka fada ku ce Allahumma qini bihalalika an haramika wa abnini amman siwak wannan shine aka ce sunan sa du'aul qada'ud dayn to duk mutumin da yake bin bashi kalmar da ya kamata ya faɗa kenan addu'a ta ƙarshe shine hadisin Abu Umamah al-Bakhiliya wanda manzon Allah ya gaishe a masallaci ba lokacin salla ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me kawo ka masallaci yace Allah ya jarabe ni da talauci da bashi da kunci da bakin ciki da damuwa manzon Allah yace zan karantar da kai kalmar da zaka faɗa Allah zai cire maka talauci da bashi da kunci da bakin ciki da damuwa to amma jama'a duk wani bashi manzon Allah yana biya cikin hadisin Ibn Majah ɗaya daga cikin sahabbai ana ce masa Abu Musa al-Ash'ari yace an kawo gawa za a mata sallah manzon Allah yace akwai bashi akan ta aka ce eh manzon Allah yace ni ba zan mata sallah ba wani dan kasuwa cikin sahabban manzon Allah yace manzon Allah ni zan biya bashi ka mata sallah to sai na biyu malamai suka ce manzon Allah da kansa yace duk mutumin da ake bin sa bashi yana da niyyar biya Allah bai hore masa ya biya ba amma banda bashin banki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranan kiyama ni zan biya har ma manzo Allah yana shelantawa yace duk wanda ya mutu ana bin sa bashi bai da hali manzo Allah yace shi zai biya wanda kuma ya mutu yana da tarin dukiya kar a kawo mana ƴan uwansa su ci gado wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai kasance kamar wani labari da nake ji a radio wai wata kotu ce ta musulunci ta ci kudin magada ko ba ku ji ba miliyan nawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye shi cin bashi wanda akwai riba a ciki duk bashin da akwai riba a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hatsarin ta da laifin ta yace mafi kankantan laifin ne cin riba ina da laifuka guda 73 mafi kankantan laifin sa guda daya a cikin 73 mafi kankantan kofar laifi gara wanda ya kama uwar sa mahaifiya yayin zina da ita sannan kuma sallar sa ba ta karbuwa haka azumin sa haka zakar sa kuma shi bashi na banki in kana ciyar da iyalanka ba bashin banki ba fa duk bashin da akwai riba a ciki inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyib iyalanka ma ko sun yi addu'a fa ana yustajabu la saboda me wa madamuhu me wa masharabahu me wa malbasahu wa ghuzi bil haram fa ana yustajabu la to idan bashi da talauci da kunci ya sa mutum a gaba ina bukatar Allah ya kire masa shine ku ce Allahumma inni أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والخصل والبخل والجبن وضلاء الدين وغلبة الرجال wannan shine addu'ar da ake so ka yawaita ba adadi ba cikin tarbi ba ba kaza ba ana so a yawaita shi dai har lokacin da Allah zai kawo masa mafita magana ta ƙarshe shine waɗannan addu'a ba su ne asalin gurbin abinda ake bukata ba komawa ga Allah da kiyaye cin halal tare da kuma asalin ba ma iyalai haƙƙin da Allah ya ce a ba su, domin duk mutumin da yake da iyali bai kyautata mata, Allah zai iya jefa kunci da rashin albarkar rayuwarsa. Haka manzo Allah ya ce, man talaba dunya halalan wa istifafan an al-mas'ala wa sa'yan ala iyalihi ja'ahu yawm al-qiyamati fal qamar lillati bihi. Duk musulmin da fito dan ya nemi abin da zai ciyar da iyalansa ya kula da su, Allah ya alƙawari zai haskaka fuskar sa ran kiyama kaman dare wata 13 shiga aljanna. Wannan kuma yake fitowa dan ya kuntata musu, ya samu kudin amma gidansa ba abinci, ya Allah zai kuntata masa dukiya za ta zanto kudin cizo. Haka manzo Allah ya ce, Allah ya halicci mala'iku biyu kullum suna fitowa su ce, ya Allah duk wanda yake ciyar da iyalansa Allah ka albarkace shi, ka sa albarka ma rayuwarsa, wanda yake kuntata musu kuma Allah ka kuntata masa. Muna roƙon Allah ya gafarta mana, Allah ya taimake mu. Abinda na faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda na kuskure, Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da muka faɗa. Ina ganin lokaci yayi, akwai masu zuwa aiki ko? Sannan kuma akwai sauran ƴan uwa waɗanda suke da tambaya. Sai tambayoyi, ina mai amsa tambayoyi? Ku daure malai ya ƙara auren nan, sulo ɗin sai ya yi yawa. Malam gaskiya gara ka ƙara auren nan. Ku nema min fasuwar ɗinsa, Zaurawar Kano za a yi auren kwanan. Ya tsaya.
Alhamdulillah rabbil alamin, muna ƙara godiya ga Allah, kuma alhamdulillah muna ƙara fatan addu'a ta fatan alheri ga malam da ya gabatar da wannan lecture ɗin a halin yanzu. Muna fatan dukkan abubuwan da ya faɗi Allah ya sa su zama masu alkhairi a gare mu, masu amfani a gare mu duniya da lahira. Allah ba mu ikon wato aiki da su. Sannan kuma inda malamin ya samu tuntuɓan harshe, Allah ya fi a baki ɗaya kuma ya cire tuntuɓan a zukatanmu. Kamar yadda na gabatar a farko cewar lakcin da za a gabatar yana da kyau, duk wanda ke da tambaya ya rubutu. To alhamdulillah yanzu lokaci ne na karɓa tambayoyi ɗin, idan akwai rubutacciya to in babu kuma sai a yi da baki insha Allah. Na'am, wa alaikum salam. Na to an
na farko wadannan addu'o'i akwai su a cikin littafin Hisnul Muslim. Kaman sayyid al-istighfar yana cikin azkarus sabah wal masa. Alhamdulillahi alladhi afani mimma talaka bihi sun kulla masa babi du'aul mubtala. Akwai addu'a na Allahumma qinihim bi halalika an haramik du'aul qada'ud dayn. Duk waɗannan addu'o'in ga takaddan ma abu ga zan ba ku shi. Dalilin da yasa duk da wasu suna magana cewa a dinga bugawa da larabci da ɗabi'a ta an zan buga takarda da larabci nake bugawa, to matsalar da yasa faruwa shine amma su sauraron karatun kashi 10 kashi 9 ba sai larabci ba, wasu kuma ba za su yi karanta da larabci ba. Akwai wanda zaka rubuta ba zai iya karantawa ba, to transliteration din zai iya karfafa mutum a kai, kuma in yana da interest ta hanyar transliteration din kuma sai ya nemi bugun larabcin a koya masa. So da haka takaice waɗannan addu'o'in da akwai a cikin Hisnul Muslim. Addu'o'i na rufe alƙur'ani malamai ne suka zauna suka yi nazari, kamar yadda shi kansa alƙur'anin bai haɗu ba ai sai bayan Annabi Muhammad. Kuma haɗa ƙur'ani ba za mu kira shi da bid'a ko fararen abu kamar yadda 'yan bid'a suke faɗa ba. Duk aikin da kaga ya shiga cikin ƙur'ani akwai gyararraki ma na wasu ɗigo da wasu kalmomi da wasu ɗigo na ƙa'idar rubutu da wasu daga cikin bayan Allah mutanen kirki suka ƙara bincike aka ƙara samu. Du'aul khatmul Qur'an
cikin mutanen kirki bayan Allah suka ga dacewan in bawa ya kammala karatun Qur'ani ya hada da waɗannan addu'o'i da nufin tawassuli da shi Allah ya biya masa bukata sabanin yadda wasu in sun sauta Qur'ani a wata bukatar duniya suke daga hannu su faɗi wasu kalmomi waɗanda kalmomin ake ganin cewa ba su dace da shari'a ba saboda haka a takaice du'aul khatmul Qur'an in ka dauke ta daga farkon ta har karshen ta zaka ga ayoyi ne da hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu kuma shi daukan nassi ta fuskar aya ko hadisi in karanta a gurbin da nake tunanin zai zamto min wani bukata ko mafuta ba zai zama laifi ba in dai kalmar babu shirka babu bid'a a ciki saboda haka wannan aiki ne da magabata na baya da na yanzu duk sun yarda da shi ba sa inkari akai wallahu a'lam na'am shikenan tabbas
assalamu alaikum
wa alaikum assalam in babu riba الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم wani magabaci cikin mutanen kirki Imam Zahabi ya kawo shi a cikin Siyarul Alamin Nubala amma bazan iya kawo sunansa ba nan yana so ya fassara mana hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kyamaci haramun dan jin tsoron Allah da ganin girman Allah Allah sai ya azurta shi da abin da ya kyamatan ta haramun Allah ya halatta masa shi ta hanyar halal bazan iya kawo sunan sahabin ba ya shiga musulunci cikin kunci da wahala har ya tadda manzon Allah yayi tafiyan kafa kuma ba Salman al-Farisi bane bayan da yazo tirane yana cikin masallacin Annabi yana kwance yunwa ya dame shi ya dame shi ya rasa hindizi daga zai iya mutuwa kawai yake shawara ya fada makota ya je ya sace abinci ci ina fadawa sai ya fada gidan wata mata gauruwa ba ta da miji sai hango ta cikin daki ta kwanta sai ta burge shi kuma ta bashi sha'awa kuma ya hango kitchen dinta akwai sauran gurasa kuma akwai asalin ruwa zai iya cin gurasan ya sha ruwan kuma ya afka mata ba abin da zai faru a lokacin sai ji tsoron Allah sai ga girman Allah sai ga idan yayi wannan abin ya gama fa zai gushi ibn al-qayyim karkashin wannan addu'a na allahumma qfini bi halalika an haramika wa aghnini min bi fadlika amman siwa yake cewa mutumin da yake yawan karanta wannan addu'a duk wani abin da zai iya burge shi ta hanyar saban Allah Allah zai kawar da shi yace misali mutumin da jiya yayi zina da mutumin da jiya ya sadu da matansa in garin Allah ya waye jiya da daddare yau da safe akwai alaman wannan dandanan dadan a jiki ya wuce ko bai wuce ba mutumin da ya ci tuwo jiya da daddare da wanda ya sha ti da biredi da wanda ya ci naman kaza da wanda ya sha garin kwaki da su da shi da su da yau akwai dandanan yanzu ya wuce ko bai wuce ba wannan sahabi sai ji tsoron Allah sai ga girman Allah sai fita sai koma kawai ya fashe da kuka ita istighfari daga nan Allah ya waye ana cikin masallaci ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah a yau din nan ina so kafin rana ya kullo bazan waye gari ba sai da miji kuma mata ce mai kyau ga dukiya ga kamala shi kuma sai ji tsoro kamar ma ko ta ganshi ne sai gudu sabai aka yi ta tura application ta ce ba wanda ta fi so sai wancan sahabin kuma Allah ya sani bata san ya shiga cikin gidanta ba aka daura musu aure Allah ya halatta masa kuma ya karya da gurasa kuma ya sha ruwa kuma ta zama tarsa kuma ne ta billaha Allah ka masa makaraj ko bai ka masa ba tsoran Allah ne yasa ya samu fita ko ba tsoran Allah ba to saboda haka shin bashin banki a gina gida ba lalura bane garari ne babu shin bashin banki a sayi mota garari ne shin bashin banki ayi aure garari ne shin bashin banki a danka kayan sallah garari ne shin bashin banki a sayi abincin da za a dafa a gida garari ne ɗaya daga cikin magabata cikin salaf ko Abu Musa al-Ash'ari ko wani daga cikin su in zai fita daga gida matarsa da tsaka kofa take tace mai gida ka ji tsoron Allah in zaka dawo gidan nan karka dawo da wani abinci sai halal in ka kawo mana haramun wallahi ba za mu iya ci ba kuma ko an kawo abincin an dafa in zai yanki loma ya ci sai Issa ta kama hannunsa sunan Issa Zainab tace baba halal ka kawo mana ko haramun in halal ne za mu ci mu gode ma Allah amma in haramun ne za mu iya jure mu yunwan duniya ba za mu iya jure mu azabar Allah ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranan kiyama bayan Allah sai sun yi fituna fito da Allah masu cin riba. Saboda haka a takaice duk mutumin da yake cewa zai karɓa bashin banki don lalurar gida ko wani abu wannan shedan ne ya ci nasara a kansa. Shi yake kawata masa talauci kuma yake umurtarsa da safan Allah. Amma in mutum ya koma ga Allah yayi hakuri to ka duba kaga muna da makota a kasan nan waɗanda ba musulmai ba suna rayuwa a cikin kunci da talauci kuma su wadatu da iya abinda suka samu kuma ba su mutu ba kuma ƴaƴansu ba su daina rayuwa da karatu ba sai kawai mu Hausa Fulani shikenan kawai jin daɗi kuma mu ce mai akwai fa mutumin da na ji labarin abautu yayi cika kudin aikin haji da kudin banki su ne fa wanda suke cewa labbaika Allah ya cewa labbaika muna hira da wani makaniki yace ya kiyaye duk motocin da suke yawan lalacewa ko a ce electric problem ko a ce mota tana wahalar da mutum yace motoci biyu ne ko wanda aka saci kudin gwamnati aka saya ko wanda aka ci bashin banki aka saye ta yace to ya kiyaye motocin da yafi gyarawa kenan duk wanda yafi shan wahalar mota yace to yana fahimtan cewa kawai motan ba a samu source din kudin ta hanyar halal ba makaniki yake gaya mu akwai ba mutumin da zai ci bashin banki je auri mata shi yasa kaga zaurawa sun yi yawa shi yasa kaga yara marasa albarka sun yi yawa saboda asalin ba a auri iyayen sayyidina Umar ba an zo jansa da sulhu ba wasu mutane guda biyu ɗaya tsoho ɗaya yaro ba me labarin ku yace ɗana ne bai kyautata min maganan babanka gaskiya ce gaskiya ne ya khalifata rasulullah me yasa yace ubana na farko bai auri uwata a manhajin addini ba bai koya mata addini ba ni ma bai koya min addini ba na girma kamar raƙumi kuɗi kawai yasa ni nema masa kuma yanzu na ga banda abokin gaba kamar sa shi yasa kwanakin baya muka haɗu da wasu yara an turo su daga airport za a tafi da su da hankob a hannunsu ƴan Najeriya ne wai suna karatu wasu suna karanta medicine wasu kuma suna karanta information technology ko yaran dai su hudu ne in ka ji kudin da iyaye suka kashe musu guda ɗaya ma an ce an taɓa kashi China ya kasa karatu aka wuce da shi mai sunan kasan nan da suke iyaka da Iraki inda ƴan ASIS suke faɗa da su a America tana so kasan ta shiga a su ba turawa bane amma kuma sun fi son turawa suna Europe ba turanci suke ba larabci ba turkiya an kai shi turkiya ƙarshe da aka ga ya kasa karatun wai sai uban yace to a kai shi sudan mana ya ɗan yi karatun addini ko zai nutsu kun gane kalmar wayannan mutanen suna faɗa da Allah to ta yaya za a yi ka saci kudin gwamnati ka auri uwan da fasadi uwar tana gaban kanta kana gaban kanka yaran ba tarbiyyar addini ka saci kudin mutane ka ci da su haraman ka sha da su haraman ka ce zaka tura su waje su yi karatu karatun yin albarka wallahi ba zai ba kai amfani da ƴaƴan mutane daba siyasa a kashe wannan a bata wannan a ba mu wannan wiwi Allah ya barka wallahi Allah ba zai barka ba wallahi wallahi Allah ba zai barka ba kai daba ka ba ma yara wiwi ka sa ƴan mata su zama ƴan iska ayi luwadi ayi madugo akan ka ci siyasa kai tsafi ka ce ƴaƴanka da zama nagari wallahi tallahi ayyanka sai sun kowa lalacewa ai yanzu an ce Abuja akwai mace ta bugo mawa tana kuka wai danta ya lalace me faru tace karamin yaro ne koke ne yake sha in ka ce Abuja duk irin su ne fa saboda ka take ce babu yadda za a yi mu ci haramun kuma mu ce za mu samu abin da muke so wallahi mota makanikin yace min duk motar da take bada wahala ake kawo gyara ba ta gyaruwa yace wallahi an bi sos din kudin ta ba halal bane so da haka gaskiya babu lalura babu kunci ai kuncin da dan Najeriya ya shiga Allah ya bashi mafita inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ibn Qasir yace in kaga kana cikin ni'ima ka shiga bala'i to halaka zainabin Allah ne ka koma son zuciya in kaga kana cikin wahala ka koma jin dadi to halaka daina saban Allah ne ka koma ban san kunan yankin Kaduna ban san birnin Gwari ba amma worst Kaduna worst Abuja worst Kano worst Bauchi kai duk arewacin Najeriya babu inda ba a wannan yanzu luwadi ake yayi ai luwadi da yaro a bashi mashin din roba jincin din nan matan aure kuma madugo ranan fa naji wasu suna hira ba suka ce wai yanzu a cikin titintunun duniya da ake a Abuja wai mutumin da yake zina kawai da shan giya to wai shi a masu laifi ma irin shi ustaz din nan ne akwai masallaci ana ce masa Obasanjo Road ko Obasanjo Street a Kaduna ko Malam Qasim ɗaya daga cikin malamai Allah ya saka masa alkhairi yana aikin pilgrim dan Zaria ne muna hira da shi yana karantarwa a nan masallacin wajen yace an zo masa da wani labarin da ya daga masa hankali ha shi muna hira da shi yace wallahi tambaya aka masa tambayan sai da ta daure masa kai yaro ne yana neman duniya ya gama karatu ba aiki yaje wajen wani yana ga zai taimaka masa sai yace eh za a iya taimaka masa amma sai yayi wani abu wallahi malai yace mun yaron wai ana yi wa malam ɗin tambaya ne fa a ji me hukuncin ashe yaron za a je a yi luwaɗi da shi in an yi luwaɗin kuma za a ɗauki takakalle a rubuta Allahu Muhammad a sab ɗin da ya yi luwaɗi da yaron sai ya ɗauko ya zuba a jikin Allahu Muhammad ɗin yana yi kuma sai kuɗi ya zo aka raba kuɗin biyu aka ba mai yaron wai yanzu yana neman mafita ne ai in gaya muku wani abu guda ɗaya ko kashe-kashen nan da ake na arewacin Najeriya mu muna zargin akwai ƙungiyar sirrin tsafi a ciki yanzu zan tambaye ku tunda aka fara rikicin Maiduguri da rikicin nan zamfara ɗin nan dan Allah kun ji ana satan yara ha ana satan yara kun ji ana tona kabari a debi mutum sai muka ɗauka kawai in ana buƙatar shan jini a ƙasar Turai ko matsafansu sun ce musu a sha jini kawai sai a bullo da wata fitina to amma mumin yi imani hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma Allah zai kawo mana mafita saboda haka malam babu mafita shi malamin primary dole ya samu talauci wasu daga ciki suna aiki ne sabanin ka'ida ta ilimi ni na yi NCE na yi NTI na yi karatu da malaman primary a fahimtar da nai a kashi goma na malaman primary school kashi hudu daga ciki ba su cancanta ba kuma waɗanda ba su cancanta ba mata sun fi yawa ciki waɗanda fa na NCE da su nake faɗa sannan kuma mafi yawansu an sa su a aikin primary ne don alfarma a sama musu abin da za su riƙe kansu sannan kuma kansu karatunsu na baya na secondary school ɗin karatun da ya inganci ba ko kuma wata ma ba ta gama ba ko ta gama takardar da ya kyau ba saboda haka in sun je makaranta abu uku suke yi ko su je su dinga kasuwanci tsakanin aji da aji, ko su yi group suna hirar diraman Hausa, ko su dinga ciro yaran daga cikin aji suna zuwa su siyo musu dan wake da shinkafa da taliya. Kuna ji? A Bauchi ba haka naga suke yi, ban san kuna garin ba. Ah, ɗaya ne. Sannan kuma da adashe da kulla alaka tsakanin malami da malama. Adashe malama yau zubi nawa kika yi, zubi kaza, malam zubi kaza. Sannan kuma koyarwar mace bai da amfani. Daga lokacin da ta samu ciki an shiga lalura. Sai kaga rabi tana gida, rabi tana yau. Kuma koda ta samu wannan leave na hutun, ba zai hana ta da ɗanyen goyon ta zo makaranta ta yi kasuwancinta ko ta yi gulma da annan nemancinta ta koma ba. To manzo Allah ya ce daga lokacin da aka ɗauki amana aka ba mu wanda bai cancanta ba fantazir sa'a. Su kansu malaman da suke koyarwa irin waɗannan matan a lokacin da na NC suna buƙatar a koyar da su. Wallahi akwai aksar daga cikinsu la yaktubu wa la yaqra, wallahi. Akwai wata koyi malaman arabiya ce da na ganta, wai ta gama high Islamic, ta rasa abin da za ta rubuta, muna English Islamic Studies muka yi da ita. A cycle 3, last semester, final exam. Wallahi ba ta sa abin da za ta rubuta, baki da baki ta gaya mun, ta ce ita junior high Islamic ta gama, ɗan uwanta ne kansila ya mata hanya. Kai akwai matan fa da tana karantar da addini, in ka ganta alwala ma sai ka koya mata. To waɗannan matsaloli ana samu, sannan kuma ban san kunan ba, amma mu da a yankin a Bauchi State an yi ta zargi tsakanin malaman local government education, ma'aikatan da malaman mata primary, an ta zargin su da ashirarenci. Kuma an yi ta zargi tsakanin malamai da malamai. To duk waɗannan yana daga cikin zaharar fasadi fil bari wal bahar. To dole mu samu fitina. Kuma abin mamaki sai ka ga malama tana koyarwa a primary kuma ita ba ta makarantar primary. Ban san kunan garin ba. Malami yana koyarwa a primary amma ɗansa baya primary. Sannan kuma duk wannan makarantun ku kiyaye. Yan headmaster ya zo yana da zafi, wallahi bai da farin jini, zaginsa matan suke. Kuma wannan makarantar duk gidan da ake sai da ɗan wake da taliya, wallahi sun sani. Haka za ka sun haɗu ko ana hira na drama, kuma har exchange ɗin drama Hausa suke. To dole malaman primary da na secondary school waɗanda suka ci amanar ilimi, suka ci amanar aikin da aka ba su, dole Allah ya jarabe su da talauci da kunci, kuma bala'in da za su shiga sai ya fi na shugabannin Najeriya. Tunda duk mutumin da ka cuce shi akan ilimi ka bata masa rayuwa. Duk yaron da aka dauke shi aka sa shi a primary har ya gama, asalin fa tushen ilimi da asasin karatu fa primary school ne da secondary school. In har aka bata ma yaro primary sa da yake ba, sakandiren sa ba za ta yi kyau ba, jami'an sa ba za ta yi kyau ba. To mu a jihar Bauchi ma an yi ta samun rade-rade, wasu daga cikin jami'an gwamnati da na siyasa an yi ta samun, wasu ma wallahi sukan je har makarantar kwana na mata su ɗebi yara 'yan mata su yi fasikanci da su, kuma suna da cutar HIV. Sai sa muka yi addu'a duk wanda yake wannan aikin a Bauchi, in na faɗa ku ce amin, Allah ya tozarta shi, Allah ya kunyata shi, Allah ya ɗaga shi ya gwada wa duniya, kuma Allah ya wulaƙanta shi. Yaran da kuma aka tsaya in ya mutu kuma ai ba mai riba ba. Ba mutu ba? Duk mai aini na zaji kawai a Bauchi ne su yawa. Duk waɗanda suke ɓata 'ya'yan mutane a makaranti a ko'ina suke, Allah ya kunyata su. Ai mu na Bauchin an san su. Jami'an siyasa ne, wasu jami'an gwamnati, amma har yanzu ba mu kai ga faɗar sunansu ba. Amma addu'ar da muke yi kamar yadda muka dage da addu'a Allah yake bayyana wasu abubuwan sirri na rikicin Maiduguri har ake ganewa to su ma na baucin Allah muna roƙonka mu ba za mu kama sunan su ba amma Allah ya san su kuma wasu jama'ar Bauchi sun san su kuma na ko ina a Najeriya an san su da wanda suke bata ɗan primary da wanda suke bata ɗan secondary kai hatta na jami'a babu uban da ya kai ƙasa jami'a dan a bata ta Ubangiji Allah ka kunyata waɗannan mutane Allah ka tozarta su a duniya da lahira Allah ka hana su abin da suke so Allah sun cuce mu sun cuci addini Allah ka cutar da su ka hana su rayuwa mai kyau Allah ka jarabe su da saboda abin da suka jarabe mu ya Allah muna roƙonka ƴaƴan da aka samu su wannan cutar HIV Allah ka kange al'umma daga gare su kuma Allah ka ba su lafiya waɗannan shine fitinan da muke ciki Allah ya kiyaye
Salamu alaikum sakamakon wannan da khairi sai dai ga tambaya ta ƙarshe da wannan waya gabatar game da addu'an shan zanzan yace misali shine yake da bukatoci kaman uku ko sama da haka to idan zai sha zanzan da manufar zanzan din sai ya sha kaman kaman so uku din mana roba uku din koko guda ɗaya in ya sha da wannan da niyoyin ya wadatar
ai shi bawa wanda yake roko yafi kowa sanin abin da ke zuciyarsa in ya dauki zanzan din zai ce Allah zan sha da niyan duk abin da kike bukata a wajenka ya huta ce wa kansa sai dai ina ga kamar addu'an da na faɗa da zuna dan ya kuskure ko Allahumma fini bi halalika an haramika ko wa agnini bi fadlika amman suwak nan ne gyara nan ne gyara saboda haka in an karba takardar sai ai gyara ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah muna roƙonka wannan gari fitintunan da suke kewayensa har zuwa Zamfara da sauransu da Maiduguri da ko'ina Allah ka kawo mafita waɗannan sojoji da muka yi hatsari da su muna buƙatar addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya sa wannan hatsari da ni da su duka zama kafara lalurar da yake jikinsu Allah ka warkar da su duk da an daɗe da sallamansu ubangiji Allah ka sa ya zamto kafara gare su duk waɗanda suka yi hatsari a ko'ina Allah ka kawo musu mafita Allah muna roƙonka abinda muka faɗa Allah ka taimake mu akai mu dace da shi mu taya mu addu'a Allah ya sa mana da'awa dan Allah mu taya mu addu'a Allah ya hana mu ƙarya a wajen wa'azi Allah ya hana mu riya a wajen wa'azi Allah ya hana mu hasada a wajen wa'azi Allah ka sa mu faɗa abu dan kai Allah ka sa mu yi abu dan kai haduwan da muka yi Allah ya hada mu a gidan aljanna wannan gari Allah ya masa albarka duk inda musulmi suke ahli sunna Allah ka karfafa su waɗanda ba su fahimci sunna ba ubangiji Allah ka datar da su sunna ya Allah muna neman taimakonka da agajinka Allah ƴan uwan musulmai waɗanda suke jami'an tsaro suna fuskantar challenges akan waɗannan fitintunu ya Allah ka kare mana su waɗanda kuma ake amfani da su ya Allah ka mana maganin su Allah duk wanda aka kashe tsakanin Maiduguri da Damaturu da Adamawa bai da haƙƙi Allah ka masa rahama Allah ka karɓe shi a matsayin shahidi Allah duk wanda aka kashe a ko'ina a sassan duniya bisa zalunci Allah ka karɓe shi a matsayin shahidi ya Allah ka ba mu iyayensa haƙuri iyalan da suka mutu suka bari ya Allah kanana da manya ubangiji Allah ka taya mu tarbiyyar su wannan rikicin Maiduguri ya Allah muna roƙonka Allah matan da aka kashe mazajen su da yaran da aka kashe iyayen su ya Allah Allah ka taimake mu Allah ka sa ka su zama karuwai ya Allah Allah ka sa ka talauci ya sa su fara karuwanci Allah ka takaita zina da fasikanci a tsakanin al'umma Allah idan HIV zina ke kawo shi Allah ka tsare mu daga zina idan HIV luwaɗi ke kawo shi Allah ka kare mu daga luwaɗi idan HIV aure ba bincike ne Allah ka ba mu ikon bincike Allah mu bayinka ne mun kasance muna saba maka dare da rana ka fi mu sanin abin da muke na laifi ya Allah ka ba mu ikon gyarawa abin da muke na daidai kuma Allah ka taimake mu akai Allah karka jarabe mu da kisa Allah da mu kisa Allah gara mu a kashe mu Allah ko dabba karka ba mu ikon kashe ta in kisa wanda ya dace da shari'a ne kuma ya Allah ka tayar mana da waɗanda za su dora mu akan manhaji na Annabi Muhammad ya Allah muna roƙonka duk inda muke cikin damuwa Allah ka kawo mana mafita masu hepatitis da HIV da diabetes ko ina Allah ya ba su lafiya babban limaminmu na garin nan muna masa addu'a akan diabetes ubangiji Allah ya ba shi lafiya akwai yarinyarsa da na sani tana fama da matsalan kafa ubangiji Allah ya ba ta lafiya Allah akwai waɗanda dai ba su da lafiya a cikinmu ko ina suke Allah ka ba su lafiya Allah ka raba mu da iyayenmu lafiya Allah ka tashi ƴaƴanmu akan addini Allah ka taya mu tarbiyyar ƴaƴanmu na ga malamin nan zamu karanta masa Fatiha ya kara aure ko a karanta masa ko a wuce sai a kawo kudin sadaka a wala an sai dai ka baka da niyya to waɗanda suke da bukatun aure Allah ya ba su iko shi mallaya ce sai gidan sama zai aure uwar gida tana sama amarya tana gasa.